This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma 25. Masarauta ma Jamhuriyar Niger suna iya jin shirye-shiryen nan kai tsaye ta gidajen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Murya Arewa da Lol da kuma Niyya za kuma da waɗanda dukan suke zangon FM. So masu na'urar computer suna iya jin mu yanzu kai tsaye da muke gabatar da shirye-shiryen ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet voihausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkanku da lasira Alhamis 28 ga watan Janairu shekara ta 2016 tare da Ibrahim Jermai da kuma sauran abokan aiki. Sahabu Imam Aliyu ke fatan an wuni lafiya. Ga kanun labarai.
Tsohon shugaban kasar Ivory Coast Laurent Gbagbo ya ji amsa laifukan da ake tuhumar sa da aikatawa a ranar farko ta shari'ar sa. Sweden ta ce tana shirin korar bakin haure kimanin 80,000 masu neman mafaka da suka shiga kasar ta. Kusan wata daya da aka kwashe ana kikikaka a wani gandun dabbobi da ke jihar Oregon ya yankin arewa maso yammacin Amurka da su karewa.
To a gai sheka.
Ko shekaran jiya lokacin da dakarunmu suke tuntun a kan bugun Najeriya da Kamaru an kashe wajen mutum 17 sannan da yawan kuma an kama su kuma ana bincike su.
Kakakin rundunar haɗin gwiwa na ƙasashe da ke makwabtaka da tafkin Chadi kan yaƙi da ƴan bindigan Boko Haram wato kanal Dole kenan aka ji.
There were 35 suspected cases in Niger State and 16 deaths. Is the largest in the country.
Yace akwai mutane 35 da ake zaton sun harbu da cutar a nan jihar Niger kuma 16 daga cikin su sun mutu.
Kalaman ministan kiwon lafiya na Najeriya kenan a lokacin da kai ziyara jihar Niger game da cutar zazzabin lassa. Jamhuriyar Niger kuma jami'an hamayya sun sabunta kawancin su. Jummai Alina tafi da shirin sai bango ya tsage. Yanzu ga labaran duniya.
Ha jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. Tsohon shugaban kasar Ivory Coast Laurent Gbagbo ya ki amsa laifukan da ake tuhumar sa da aikatawa a ranar farko ta shari'ar sa yau Alhamis a babbar kotun bin kadin manyan laifuka ta duniya. Mr. Gbagbo wanda shine tsohon shugaban wata kasa na farko da aka taba gurfanarwa gaban kotun dake birnin Hague yana fuskantar tuhume-tuhumen aikata laifukan cin zarafin bil'adama ciki har da fyaɗe da kisan kai a saboda rawar da ya taka rikicin da ya biyo bayan zabe na shekarar 2010 da 2011 har mutane wajen 300,000 suka mutu. Masu gabatar da kara sun ce Gbagbo mai shekaru 70 da haihuwa da kuma wanda ake tuhumar sa tare tsohon shugaban reshen matasa na jam'iyyar sa Charles Blake Gould sun kitsa sun kuma kaddamar da mummunan harhari akan magoya bayan abokin adawar sa Alassane Ouattara a bayan da aka ayyana Ouattara a zaman wanda ya lashe zaben fitar da gwani na shugaban kasa. Wannan mummunan zubar da jini ya kashe na ƙarshen wannan mummunan zubar da jini ya zo ƙarshen watan Afrilun 2011 a bayan da Faransa wadda ta yi ma Ivory Coast din mulkin mallaka can baya ta aiki da sojoji domin kwantar da wutar fitinar da kuma damƙo Gbagbo wanda a lokacin ya buya a fadar shugaban kasar.
Sweden ta ce tana shirin korar bakin haure kimanin 80,000 masu neman mafaka da suka shiga kasar da yawan da ba taba gani ba a shekarar da ta shige. Wannan adadi kimanin rabin mutane 160,000 ne da suka shiga Sweden domin tserewa daga yaƙe-yaƙe a kasashen Syria, Iraki da kuma Afghanistan. Ministan harkokin cikin gida Anders Ekman ya faɗa a wata jaridar Sweden cewa za a kori waɗannan bakin hauren ne saboda ba a amince da takardunsu na neman mafaka ba. Waɗanda aka amince da takardun nasu suna iya barin ƙasar domin raɗin kansu ko kuma za a maida su ƙarfi da yaji. Sweden tana daga cikin manyan wuraren da bakin haure suka dosa a saboda manufofinta na buɗe ƙofa ga baki. Amma saboda tsananin yawan ƴan gudun hijirar da suka shiga ƙasar, alatilas gwamnatin Sweden ta fara bincike a bakin iyakokinta tare da neman sanin asalin sabbin baki da ke neman shiga ƙasar tata.
Labarin na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Alhamis. A yau Alhamis shugaban kasar Myanmar Thein Sein yayi magana da lafazi na neman sasantawa a gaban majalisar da akasari sojoji ne suka kanenaye ta wanda zai iya yiwuwa shine jawabin sa na karshe kafin jam'iyyar ƴan rajin demokradiya ta Aung San Suu Kyi ta karbi ragamar gudanar da majalisar a ranar 1 ga watan Fabrairu. Shugaba Thein Sein yayi kira ga shugabannin rukun ƙwarya da jam'iyyun siyasa su yi aiki tare domin ci gaban kasar. Ya kuma ce zai taimaka wa Aung San Suu domin samun kyakkyawar gwamnati. Shugaban ya kara da cewa duk da wasu matsaloli da suka fuskanta sun sami nasarar kawo canjin demokradiya kuma wannan wata dama ce ga jama'ar kasar. A lokacin da yake jawabi ga ƴan majalisu da wa'adin su na shekara 5 kusa karewa a gobe, shugaban ya zayyana abubuwa da dama da gwamnatin sa ta gudanar a shekaru 5 da suka gabata na mulkin sa.
Kusan wata ɗaya da aka kwashe ana kikikaka wani gandun dabbobi da ke jihar Oregon a yankin arewa maso yammacin Amurka tsakanin hukumomi da kuma ƴan kungiyar wasu mutane masu makamai na fara wato natsawa. Hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka FBI da rundunar ƴan sandan jihar ta Oregon sun ce an kama wasu mutane 5 ƴan kungiyar waɗanda suka hada da Dwayne Lu, Emma da Dylan Wade Anderson a yammacin jiya Laraba lokacin da suka bar dajin da ake kira Melu National Wildlife Refuge. Mutum na uku mai suna Jason Patrick shi kuma an kama shi ƴan sa'o'i bayan kamen waɗancan. Hukumomi sun faɗi cewa sun gana da ƴan ƙungiyar da rana kuma kowannensu ya yarda ya miƙa kansa. Wannan kamen ya zo ne kwana ɗaya bayan da aka kama shugaban ƙungiyar Amon Bandi da mabiyansu su bakwai a wani shingen bincike da ke kan wata babbar hanya a lokacin da suke kan hanyar zuwa wajen wani taro. An kuma kashe wani ɗan ƙungiyar mai suna Robert Finicum yayin da ƴan ƙungiyar suka yi musayar wuta da jami'an tsaro. Hukumomi sun ce za a gurfanar da duk waɗanda aka kama da laifin hana jami'an tsaro gudanar da ayyukansu ta yin amfani da ƙarfi da kuma barazana.
Kwanan nan kamfanin shafin sada zumunta na Facebook zai ƙara faɗaɗa hanyoyi da masu amfani da shi za su sa labarai. Nan ba da daɗewa ba mutane za su iya nuna fushinsu ko ɓacin rai ko abin mamaki ko kuma abin da ya burge su game da hoto ko bidiyo da wani ya sa a shafin. Shugaban kamfanin na Facebook Mark Zuckerberg ya faɗa yau a Laraba cewa muna son mutane su iya bayyana duk wasu muhimman abubuwa game da su. Ba kawai abubuwa da suka ji daɗin su ko kuma waɗanda mutane za su so su gani ba. Kamfanin na Facebook ya fara gwada sababbin hanyoyin bayyana ra'ayoyin a watan Oktoba shekarar da ta shige a ƙasar Chile. Da Philippines da Portugal da Ireland da Spain da Japan da kuma Colombia.
Labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. To madalla, ganin yadda ƴan bindiga suka zafafa kai hare-hare a ƙasashe makwabta da Najeriya yasa wasu ƙwararru suke fargaba ko ƴan bindigar sun kafa sansani ne a ƙasashe makwabta, inda daga bisani za su ci gaba da kaiwa Najeriya hare-hare da sauran ƙasashe farmaki. Hassan Maina Kaina ya aiko mana rahoto kan haka.
Duba da yadda mayakan na Boko Haram ke zafafa hare-harensu a kasashen yankin tafkin Chadi mai makwabtaka da Najeriya, wasu na fargabar kar su samu sallan ci gaba da sake kaddamar da hare-harensu akan Najeriya. Brigadier General Rabi Abubakar shine director labaru na rundunar sojojin Najeriya.
Kasa ku kawance tsakaninmu da Cameroon da sauran kasashen da suke zagaye tafkin Chadi. Bayan wannan yanzu Boko Haram ba su da karfin da za su kai kowa wani irin hari wanda su suna yada. Wannan lamari zai tsaya haka nan ba jima ba, shin yadda Allah ya gama da sauran wanda suka rage. Maganar cewa suna kai hare-hare ko kuma sun gudu daga Najeriya, to suna iya kasancewa, amma kuma ka sani cewa duk inda suka ji a cikin yanki namu na tsakankin Chadi to dole ba su raba. Muna tabbatar ma mutane cewa duk inda suka gudu muna nan.
Kasashen yankin tafkin Chadi sun kafa rundunar haɗin gwiwa don tunkarar wannan matsala gadan-gadan. To sai dai kuma wasu na ganin wannan runduna ba ta wani kazar-kazar. Ko me rundunar za ta ce akan haka? Daga can birnin Jamaina ga ƙarin bayanin da kakakin rundunar Kanar Muhammad Dole Yamin tawayar tarho.
Masu faɗin haka su ba sa bin yadda al'amura ke faruwa. Ko shekaran jiya lokacin da dakarunmu suke sintiri a kan burgan Najeriya da Cameroon, an kashe wajen mutum 17, sannan da yawansu ma an kama su kuma ana
binciken su kuma mun kubutar da wasu mutanen da suke hannu
saboda haka yanzu dai kuna nan a ƙasa kuma kuna yin duk abin da ya kamata
Allah ko da yake kuna sintiri akan wannan boda tsakanin Nigeria da Cameroon yanzu haka hannun da muke ba ai muna neman Boko Haram ne ruwa jallo domin mu gama su
kwararre kan shanin tsaro Air Commander Ahmed Tijjani Babagamawa ya ce su a matsayin su na masana tsaro yanzu kan ba sa wani fargaba
ba mu da wannan fargaba ko kadan abubuwan da gwamnatin Najeriya take da shi da kuma sojojinmu da irin yadda suke da kayakin yaki da training da suka samu zai hala irin waɗannan mutane su sake dawowa su ce za su zo su kwaci garuruwa ko su tafi kananan hukumomi su ce sun kwace gari ko sun kona gari kuma abin da mutane za su gane cewa akwai multinational tax force waɗannan mutane suna nan ana aiki da su ka faɗa ta faɗa saboda haka waɗannan mutane ina tabbatar muku da su saboda kaɗan ne sauraka a murje sai sai da ma ba za a sake jin labarinsu ba
Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
Kasa da wata ɗaya kamun a fara babban zabe a jamhuriyar Nijar da jam'iyyun hamayyan ƙasar sun cimma yarjejeniyar sake ƙarfafa ƙawance da suka kulla tun a baya da zumar goyon bayan ɗan takara ɗaya da watakila zai samu nasara zuwa zagaye na biyu a zaben shugaban ƙasar da za a yi ranar 21 ga watan Fabrairu. Ga rahoton da wakilin sashen Hausa Suleiman Muni Barma ya aiko mana.
Ta hanyar wannan yarjejeniya jam'iyyun na adawa da suka samu kwatsayewar jam'iyyar EDFP sawaba sun kulla sabon kawancen da suka kira Coalition Politique pour l'Alternance COPA 2016 da nufin ci gaba da gwagwarmayar neman mulki a zaben 21 ga watan gobe kamar yadda suka bayyana a lokacin da shugabannin jam'iyyun ke saka hannu akan takardar da ke dauke da sharuɗan wannan yarjejeniya
In déclaration solennelle de soutien à tout candidat du parti membre de la coalition
Kakakin ƴan adawa Usaini Salatu na cewa jam'iyyun kawancen COPA 2016 sun amince su marawa dukkan ɗan takarar da zai nasarar zuwa zagaye na biyu daga cikin ƴan takarar jam'iyyun wannan kawance domin ba shi damar lashe zaben shugaban ƙasa. Sannan jam'iyyun da ba su da ƴan takarar shugaban ƙasa sun amince su zaɓi ɗaya daga cikin ƴan takarar kawancen adawa tun a zagayen farko. Kuma haka abin yake a zaben ƴan majalisar dokokin ƙasa. Kawancen adawa ya zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya in ji shi.
Des partis membres de la coalition.
Sakatare General na jam'iyyar MNC da nasara madugar jam'iyyun adawa Tijjani Abdulkadiri ya bayyana cewa sun dauki matakan kaucewa huskantar dukkan wata rarrabuwar kawuna a tsakanin jam'iyyun na adawa.
Muna ganin cewa wannan matakai ne wanda kamata mu doka dan kiyaye da wa'ansu abubuwa wanda za su iya shubewa dan kiyayewa da shugowa ƴan adawa domin mun san suna da niyyar su tarwatsa mu suna da niyyar su kawo rishin yarda tsakanin mu. Dan haka muka ce ya cancanta. Kahin ma a sai ga zaɓe zage na harku mu yi yarjejeniya a yi takarda inda kowa zai sa hannu.
Abin jira a gani shine idan dukkan jam'iyyun za su ci gaba da fuskantar wannan alƙibla da suka sa gaba ta neman mulki da sunan ƙawancen COPA ko kuma za a yi kwatankwacin abin da ya faru a zaben 2011 lokacin da jam'iyyar Modern Lumana ta fice daga ƙawancen ARN na 'yan adawa ta goya wa ɗan takarar PNDS Tarayya Isu Muhammadu baya a jajibirin zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Yadda shirye-shiryen zaɓe a jamhuriyar Nijar ke tafiya shine maudu'in shirinmu na dare yau. Muna fata musamman 'yan jamhuriyar Nijar za su kira su bayyana mana yadda al'amarin ke tafiya kuma za mu ci gaba da bayyana lambobi da za ku kira mu. Akalla mutane 16 ne zazzabin lasa ta halaka a jihar Niger, Nigeria. Ministan kiwon lafiya na Nigeria Mr. Isaac Adewale ne ya bayyana haka a cigaba da rangadin da ya kai jihar wacce rahotanni suka ce ita ce a kan gaba na mutane da wannan cuta ta fi wa ɓarna. Kamar yadda za ku yi cikin wannan rahoto da Mustapha Nasir Batsari ya aiko mana.
A wata ziyara aiki da ya kawo a nan jihar Niger, Ministan lafiyar Nigeria Mr. Isaac Adewale ya tabbatar da cewa jihar Niger na kan gaba a yawan waɗanda cutar ta harba ya zuwa yanzu.
There were 35 suspected cases in Niger State and 16 deaths. It's the largest in the country.
Ya ce akwai mutane 35 da ake zaton sun harbu da cutar a nan jihar Niger, kuma 16 daga cikinsu sun mutu. Saboda haka ita ce mafi yawa a Nigeria. Tawagar ministan dai ta ziyarci ƙauyen Fuka ne da ke ƙaramar hukumar Sarkin Fawa. inda aka samu bullar cutar. Dr. Ado Muhammad, babban director a matakin farko na ma'aikatar lafiyar Najeriya, yayi karin haske akan ziyarar tasu.
To mun zo ne na farje mu zo mu ga hakimin garin Halida ke ciki, mu ga hakimin kuma mu zo mu ga asibitin da kuma mu ga yalan watan inda gidan da aka kamu da cutar. To yanzu daga shi muna gidan da aka kamu da cutar, to muna so dun mu ga yanda zamu kauda cutar gaba daga kasar, kuma mu tabbatar cewa wannan annoba ba ta sake dawowa ba. To kuma kafin ayi wannan dole ya kamata san duk abin da ya faru don a ga yanda zamu hana faruwar wannan mugun cutar.
To kowane mataki gwamnatin Najeriya ke dauka game da takaita yaduwar cutar, ga abinda Dr. Ado Muhammad ke cewa.
Yanzu dai akwai abubuwa biyu. Na fari community muna son mu yarda da kan wada da kan mutane cewa bera da kuma ya kamu da cutar in ya shigo gida ko in ya yi tsari ko kuma ban gida sai ga cewa abin in aka ci abincin ko kuma mutum ya zo ya sa hannu ya sa abin a baki sai ga ya kamu.
Jami'an kiwon lafiyar dai na baiwa jama'ar shawarar kaddamar da kisan beraye a duk inda suke, domin yana cikin rigakafin kamuwa da cutar ta lassa. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Nace a gaida likita bokan Turai a madaniya sosai.
Muna kawo muku waɗannan rahotanni ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka nan birnin Washington DC, karfe 10 da kusan minti 16 da rabi. Gajin mali da shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum masu sauraron filin sai bango ya tsage. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. A lokacin da aka samu bullar annobar zazzabin Ebola a bara, wannan fili na sai bango ya tsage ya gayyato Dr. Abdulsalam Nasidi, daraktan cibiyar ayyade yaduwar cututtuka ta Najeriya, inda ya amsa tambayoyin wasu masu sauraron mu akan zazzabin Ebola kamar haka.
Aja ilawuni tambaya ta farko, sunana Isa Rantan daga Obalende Lagos. Tambaya ta farko ita ce idan wannan cuta ta faru ta Ebola, yaya za a yi mutum ya gane akwai rigakafin ta ko babu?
To professor, wace ansa za ka bashi?
To ya ake gane idan mutum ya kamu da wannan cutar? Na farko zai zamana cewar mutum ya sadu da ko wanda ke da cutan da ko kuma wanda ya rasu daga wannan cutan, kamar an je wajen jana'iza da sauransu, to an san wanda ya rasu ya kamu da cutan. Abin da ke fitowa jikin mutum shine yakan fara da zazzabi, sai fara yana masassara kamar farkon rana da na biyu, sai ga ya fara samun ciwon ciki mai tsanani, yana ciwon ciki, sai kuma ya fara sama abin nan ruwa kawai. Bayan kwana biyu kwana uku sai ga ya fara gudawa, wani lokacin gudawan sai zai da ɗan jini ko kuma fitsari ke fara zuwa da jini, to sai wannan kuma ka ga ya kasa motsawa ya samu babbar kasala, kawai yana zaune yana kallo ya wasa kamar kai ya ji fa zan mutu yanzu ne ko ni mutu ka ga da wannan cutar sai cewar ko Ebola ko sai na tafi so yake cikin damun shi. Na biyu, yadda za a gane a ce lalle Ebola ne sai an je laboratory an gada an tabbatar cewa an ga kwayar shi. To yana da rigakafi ko ba da rigakafi, shi yasa bi ne ke tsoro, baya da magani na ainihi, sai dai maganin za a baka yanka da ciwon kai a gada da ciwon kai da zazzabi a rage da zazzabi da sauransu. Amma a ce ga maganin da aka baka za ka warke daga Ebola, babu har yanzu. Rigakafi ma haka, har yanzu babu sai ne rigakafi da vaccine. Amma rigakafi wanda za a ba wani a ce don haka baka ba za ka wani cutar a jona ba. Shi yasa duniya suka damu da.
To a takaice dai professor, wato duk dai wani abu ruwa-ruwa da ya fito jikin wanda ya kamu da cutar ko kuma ya harbu da kwayar cutar, idan wanda yake da lafiya ya taba zai harbu da cutar kenan.
Eh haka ne.
Lagos, ku ci gaba.
Aja na wuri.
Ina gajiya.
Aja, sunana Ibrahim Suleiman Bichi.
To
daga Obalende Oyi Lagos. To aja ana da tambaya. To tambayan da nake da shi shine ita da cutar Ebola da ake magana, me bambancin ta da aka tunda ce zazzabi ne, me bambancin ta da ainihin zazzabi irin na kamar irin na mura haka din mai zafi da yake damun mutane wanda a jikin mutum yana shakin mai bambanci ta da wannan tambaya na ɗaya kenan. Da na biyu kuma tambaya shi ne ita in ya kamu da wannan ciwo mai bambancin ta da sauran irin wani cutuka za a iya sauran ganewa ta wannan cutar Ebola ce. Na biyu kenan. Na uku kuma shi ne mai matakin kariya da mutum zai hanyar da mutum zai samu kariya ta. Na hudu kuma tana da asalin magani ne cikakke ko kuma dai a'a sai dai kawai dai kama ne dai maganin
ta. A'a ba ya riga ya bada ansa ko shi mutum farko game da batun magani saboda haka zai baka amsar tambayoyinka guda uku.
To alhamdulillah na gode.
To Professor Greka.
Okay, to na farko shine ko da akwai bambanci tsakanin zazzabin Ebola da wasu cututtuka AIDS ko malaria babu bambanci ai kisa suke da bala'in ban tsoro hakan fara ne kamar kada da malaria ko kada da mura amma bayan kwana daya kwana biyu sai a ga ko ka sha maganin malaria din ko ka sha maganin mura ba ya raguwa wannan ma sai dinga karuwa sai dinga ina cin zuwa sama to shine ake dan bambanta shi to wannan ya fi kafin malaria na biyu kace
an ce kuma jini yana fito mutane ta ban hanci kunne ido baki da sauran gaskiya gaskiya ne
kanji ba wani yana shigowa cikin gari
ce wai an ce wanda ya kamu da cutar Ebola jini na fitowa ta hancinsa ta kunnensa ta wasu wura ta baki da sauransu wai hakan gaskiya ne
gaskiya ne wato duk wani abun da ke ruwa da ke fito daga cikin mutum ko ta hanci ko ta baki ko ta fitsari ko ta duk na suna dauke da wannan kwayar cutar kuma duk wanda ya taba wannan abun da dole sai ya fi zan kamar cutar
lallai nagode kware gaske
to mutum na gaba bismillah
assalamu alaikum
wa alaikum salam
alaikum salam
hajiya suna na Mikael Shagarda daga nan Oban Nigeria tambaya ta farko akan maganan cutar Ebola shine ana gaya mana cewa idan cutar ta yi sanadiyan ajalin mutum kusan gawan shi ya fi ta da hankali fiye da sanda yake raye sannan kasancewa mu musulmai ne yanda muke hidimar gawa an riga an sani cewa mutum ɗaya ko biyu ko uku ba za su iya yin hidiman gawa su kaɗai ba sai an taru gayya guda waɗannan mutanen gaba ɗayan su ya za su yi su samu wata kariya zuwa lokacin da za su yi wa mamacin nan jana'iza har su kai shi kabarin shi na biyu shine idan mutum ya kamu da shi kana tare da shi ko da cikin dare lallurar ta taso to a gaggauce yaya za ka yi kai ka fara kare kanka kafin a kai ga makani mi jami'an tsaro na lafiya su tabbatar maka daga yanda za ka kare kanka daga aukuwar hakan na uku ita ce a yanzu shin wannan cuta ta Ebola tana da wani abu da ke zama rigakafi ko ko a'a ba ta da wani abu sai dai kawai mutane su rinka shaci faki wannan shine tambaya na
to mallan tambayar ka ta kudi ya bada ansa mutumin farko yayi wannan tambaya saboda haka zai baka ansa tambayoyinka guda uku Professor Gareka
gaskiya ne gawo mamaci wanda ya mutu daga cutar Ebola ya ci hatsari domin a kasashen da abinci ta faru a yanzu ana ta ganowa cewar wani kamuwa da cutar sun fi kamuwa da cutar idan sun je jana'iza ko sun ji jirgin gawa da sauransu da ma samun alaƙa ko taɓa likitan yana da rai dalili kuma har yanzu ba gama sun ba shi ne kada a yi warki to na san yi bayani game da mutunci da kuma yadda ya kamata a yi jana'izan gawar mai wanda ya kamar cutar Ebola ya ce a Sierra Leone inda musulman wannan abin ya kashe musu ɗan uwa suka ɗauki gawan suka je suka yi ne akwai sa ba mu yi jirgin suka da ku daga yanar gina ina saboda haka yanzu ne sai da aka ga aka kawo abin da ake kira body bag kai domin wasu amai da suka nan littafin ne kuma ba za a ba da gawan ba sai an ta wasu chemistry haka ne su magunguna an kafa su kai a gona din
magana wanka
sai dai an sa gawar a cikin wani jakar kafin a je a dinne to in ma zai wanka
yanzu da malamai nan rayuwar su ne da ai wanka da wannan cuta domin wallahi duk wanda ya taba ga wannan wallahi ya kamu da cuta
subhanallahi
kuma daga gawa daya ana sa mutane 5 mutane 10 suna ta mutuwa shi aka ce aka ce tuna ma suka ce to wannan dole ne a sake yin zabi na musulmi kuma yanzu sun yadda an kawo body bag farare yana ta inda musulmi yana sa cikin wannan body bag din a ba yan uwa bayan an kaka shi kwayoyin ebola kuma a bisu inda za a binne gawan a tabbatar cewa sun binne cancan ciki don kada mutane su kamu da cutar.
Ƙarshen shirin kenan a yau, sai kuma a makon gobe idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya.
Malala a gaida malamai ana tara sashen Hausa na Muryar Amurka daga nan birnin Washington DC a halin yanzu kuma ga Abubakar Junaid da kadan daga cikin ra'ayoyi da ku aika mana ta email.
Sabon farko na Haruna Muhammad Fatin ne shugaban kungiyar muryar jama'a tace rikicin shugabancin jam'iyyar PDP da ya dabaibaye jam'iyyar ta bar makunya ce suke nadewa da hauka. Hararan ta'addanci da mayakan Boko Haram suka kai garin Chibok da ke jihar Borno abun Allah waje ne da takeici. Allah ka ji kansu waɗanda suka jikata ka ba su lafiya. Wannan musifa Allah ka kawo mana ƙarshen ta amin. Sako daga Iliyasu Muhammadu Tungan Bako. Daga ƙarshe sai wata fito daga Sani mai langilange da Malam Ango malamin makaranta Yawuli. Kuka ce muna miƙa sakon ta'aziyyar mu ga iyalai da kuma ƴan uwan marigayi Muhammadu Gawa Filinge. Allah ka ji kansa da rahama. Ka karbi bakuncinsa, ka yafe masa kurakuransa. Allah ka sa aljanna ce mako masa. Ka kuma sa albarka ga abin da ya bari. Amin.
To ma da lagatashin kanin labarai kafin mu sallama da ku baki daya.
Tsohon shugaban kasar Ivory Coast Laurent Gbagbo ya ki amsa laifukan da ake tuhumarsa da aikatawa a ranar farko ta shari'arsa yau Alhamis a babbar kotun kin bin kadin manyan laifuka ta duniya. Sweden ta ce tana shirin korar bakin haure kimanin 80,000 masu neman mafaka da suka shiga kasarta a yawan da ba taba gani ba da a shekarar da ta shige. A yau Alhamis shugaban kasar Myanmar Thein Sein ya yi magana da lafazi na neman sasantawa a gaban majalisar da akasari sojoji ne suka kanene ita, wanda zai iya yiwuwa shine jawabinsa na ƙarshe kafin jam'iyyar 'yan rajin demokradiyya ta An San Suu Kyi ta karbi ragamar gudanar da majalisar a ranar 1 ga watan Fabrairu. Kusan wata ɗaya da aka kwashe ana kikikaka a wani gandun dabbobi da ke jihar Oregon a yankin arewa maso yammacin Amurka tsakanin hukumomi da kuma 'yan ƙungiyar wasu mutane masu makamai ta fara natsawa. Wannan nan kamfanin shafin sada zumunta na Facebook zai faɗaɗa hanyoyin da masu amfani da shi za su sa labarai. Nan ba da daɗewa ba mutane za su iya nuna fushinsu ko ɓacin rai ko kuma abin mamaki ko kuma abin da ya burge su game da hoton ko bidiyo da wani ya sa a shafin.
Tuma da la a gaishe ka masu haro abin da ya sauke nan cikin shirin na yanzu sai kuma can ba Allah sha da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri inda a yau muke so mu ji ra'ayoyin musamman 'yan jamhuriyar Nijar dangane da shirye-shiryen zaben kasar da za a yi. Lambar da za ku kira mu ita ce 202-205-6555 amma sai an sa alama ta tarawa da kuma lamba ta farko ɗaya sannan a buga lambar. Da ƙarin bayani dai cikin shirinmu kamar na madadin Ibrahim Jermai da kuma Julie da Gresham da kula da aikin gabatar da shirye-shiryenmu da ma injiniya da ya rika mata a nan ne sahabu Imam Ali zan dakata in salama da ku mu zama lafiya.